Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum. Wani ayirin dogayen motoci 20 daga kungiyar bada agaji ta Red Crescent ta Masar farke da kayayyakin agaji ya fara shiga yankin zirin Gaza a ranar Asabar. Kayayyakin waɗanda aka shiga da su ta iyakar yankin Rafah da Masar ke kula da ita sun hada da abinci, magunguna da kuma ruwa. Sakatare General na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya nuna godiyarsa ga hukumomin Masar kan rawar da suka taka wajen shigar da waɗannan kayayyaki. Sai dai ya ce al'umar yankin Gaza na buƙatar sama da wannan adadin kayayyakin da aka fara shigarwa. Yana mai cewa Majalisar Dinkin Duniya na aiki da dukkan masu ruwa da tsaki a lamarin wajen ganin an samu damar shigar da ƙarin wasu kayayyakin. Dozin-dozin ɗin dogayen motoci sun kwashe kwanaki da dama a kusa da Rafah suna dakon a buɗe bodar don shigar da kayayyakin agaji cikin yankin na Gaza mai mutum sama da miliyan 2. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce wannan dama da aka samu ta shigar da kayayyakin agajin ta biyo bayan tattaunawar diplomasiya da Amurka ta yi ne da shugabanni a yankin. Yayin wani taron koli da aka yi a birnin Alkahira na ƙasar Masar, ƙasashen Jordan da Masar sun soki Isra'ila kan har-harin da take kaiwa a yankin Gaza. Masu lura da al'amura na ganin kalaman ƙasashen biyu waɗanda suka cimma matsayin zaman lafiya da Isra'ila gwamnatin shekaru da suka gabata kuma suka kasance kawaye ga kasashen yammaci, wata alama ce da ke nuna cewa sun fara gajiya da yakin da Isra'ila ta kaddamar a kan Hamas wanda aka kwashe makonni 2 ana yi. Shugaban Masar Abdul Fattah al-Sisi, wanda ya jagoranci taron, ya yi fasali da duk wani batu da ya shafi korar al'umar Gaza mai yawan mutum miliyan 2.3 zuwa yankin Sinai. Yana mai gargaɗi ga duk wani yunkuri na murƙushe fafutukar Falastinawa. A nashi bangaren sarkin Jordan Abdullah na biyu ya ce kawanya da har-haren da Isra'ila take kaiwa cikin Gaza sun zama laifukan yaƙi. Ita dai Isra'ila ta ce sai ta ga bayan mayakan Hamas da shugabanninta, amma kuma ba kasafai take magana kan lokacin da za ta kawo ƙarshen wannan yaƙi ba. A ranar Juma'a, ministan tsaron ƙasar Isra'ila Yoav Gallant ya bayyana wani jadawali mai ɗauke da fannoni 3 wanda ya shata yadda ƙasar ta Isra'ila za ta kai har-haren sama da ƙara kusantar yankin na Gaza. Wani abu da ke nuni da shirin kutsa kai cikin Gaza da dakarun Isra'ilan za su yi don kawar da mayakan Hamas. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jawabin da ya saba yi a kowane dare, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya nuna godiyarsa ga dakarun ƙasar kan yadda suka zage dantse wajen kare ƙasar su daga hararar Rasha. Zelensky ya ce 'yan kwanakin nan Rasha na tafka mummunan asara, yana mai cewa irin wannan nasara Ukraine take buƙatar samu a koda yaushe. A gefe guda kuma, ma'aikatar tsaron Burtaniya cikin bayanan da take fitarwa kan mamayar ta Rasha ta ce sanarwar da shugaba Vladimir Putin ya yi cewa jiragen yaƙi masu ɗauke da makamai masu linzami nau'in Kinzhal za su fara sintiri a yankin Bahar al-Aswad, wato martani ne ga ci gaba da kasancewar da Amurka ke yi a yankin gabashin ruwan Mediterranean. Ma'aikatar tsaron ta Burtaniya ta ƙara da cewa sanarwar ta Putin ɗabi'a ce ta Rasha wacce ke muzanta ƙasashen yammacin duniya a idan al'ummar Rasha, yayin da take nuna cewa ayyukan sojin da take yi sun zama dole don kare ƙasar. Hukumar lafiya ta duniya da WHO ta yi gargaɗin cewa dubin dubatar waɗanda suka tsira daga mummunar girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.3 da ta auku a yammacin Afghanistan a ranakun 7-15 ga watan Oktoba na matuƙar buƙatar agajin gaggawa, musamman ma na kayayyakin kula da lafiya. Jagoran tawagar jami'an WHO Ala Abu Zaid ya ce shi da idansa ya ga ƙauyukan da girgizar ƙasar ta shafe baki ɗaya, lamarin da ya jefa dubban mutane cikin ƙangin buƙatar neman taimakon gaggawa. A cewar Abu Zaid, sama da mutum 114,000 na buƙatar kulawa a fannin lafiyarsu. Yana mai cewa mafi akasarin waɗanda suka mutu sanadiyar girgizar ƙasar mata ne da yara ƙanana. waɗanda suka kunshi kashi 90 cikin 100 na waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. Akalla mutum uku aka tabbatar da mutuwarsu a yankin Scotland da Ingila, sannan wasu iyalai da dama sun makale a gidajensu a ranar Juma'a, yayin da guguwar Babet ta yi daidai da wasu yankunan Ireland da kuma nausa yankin kasashen Scandinavia. Kuma kula da yanayi ta Burtaniya ta fitar da wata sanarwa mai dauke da zazzafan gargadi kan mummunar guguwar da za ta ratsa wasu yankunan gabashin Scotland, hada da ruwan sama mai tsawon inci 8.6 a ranakun Juma'a da Asabar.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa. Kasuwa akai miki doni. Kasuwa akai miki doni. Kasuwa a kasashe ya take, kasuwa a
kasa. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron gidan radio muryar Amerika, barkamu da warhaka, barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole, shirin da ke ziyartar kasuwanni da wuraren hada-hadar kasuwanci na yau da kullum da ke tasowa a waɗannan kasashe namu na Afirka. Suna na Mansur Sani daga nan jihar Maradin jamhuriyar Nijar nake farin cikin gabatar muku da wannan shiri.
Da kafo da gama hudu ko nan kuma tsohuwar jikafo danjen jikafo.
Kamar yadda kuke jin hayaniya yanzu haka, ina daya daga cikin kasuwanni masu tasowa na jihar Maradin da ake ce ma yar kasuwar mata Sonita, dangance da abubuwan da wannan kasuwa ta kumsa a takaice. Assalamu alaikum shugaba.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Malam Mansur Sani muryar radio Amurka, kuma masu sauraron kasuwa a kai miki dole, suna magana da Muhammad Ashir Ibrahim Abubakar wanda aka sani da president na kasuwar mata Maradi.
Shugaba cikin iko Allah, in muka dubi baya zuwa yanzu, wasu irin abubuwa suka biyo baya na ci gaba ko kuma na koma baya?
To a lalle fi sabilillahi mun samu wasu abubuwa, dan a duk lokacin da aka samu iftila'i, me ake cewa iftila'i? Jarabawa. Jarabawa ta canji na mulki, duk da kusan mun saba samun canje-canjen mulki, kuma wannan wani abu ne wanda yake inna lillahi hukumu ma yuri, Allah shi ne ke yin hukunta abin da ya so. Dan haka an riga an juyin mulki, to amma ni a gaskiya a lokacin juyin mulki da yanzu, to muna da wasu mun samu ba ci gaba aka samu ba, magana da saboda Allah an samu matsaloli da dama. Matsalolin nan a iya dubawan mu kananan ƴan kasuwa masu zuwa su shiga Najeriya su dawo da kuma nan cikin gida, mun samu matsaloli bangare biyu. Na farko an yi juyin mulki, an rage boda, mutum sai ya sai da kyar ya sha bakan wahala ya je ya san yadda za ya biyo race, ya biyo korama, ya biyo kurɗi, ya samu ya biyo wannan ƙasa. So ake ba a ki ba idan ka taho amma ka shi ka bisa hanya, amma ka samu ka fito sai ka karike gwagwarmaya daga cikin Najeriya, sai ka shigo cikin ƙasarka wanda ya kamata a zo kowa ya taimaka ma kowa cikin wannan lokacin da muke, sai a samu matsala a cikin ƙasarka, nan ne za a gallaza maka, nan ne za a cutar da kai, nan ne za a takura maka, nan ne za a ansha kayan naka, abinda ka sayo sai ka sayi. Dan abu saboda a can kafin juyin mulki a gaskiya an samu wani shabda post na dan Isa wanda yake mutumin kirki, mutumin arziki. A lokacin an samu matsaloli irin waɗannan, duk wanda ya dauko kaya sai a zo nan dutsen Beguwa, sai a aje kaya, sai a dauko su bisa babura, sai a tara kaya nan wurin babur ɗari su dauko su biyo daji da su. Sai aka samu wani shaida fasa wanda ya ce a bar wannan ratan a taho a biyo hanya, gwamnati ta amfana da abin da ake samu bisa wannan sarandan da ake. Aka zo ana tahiya salin alin, amma yanzu billahi allazi la ilaha illa huwa, wannan hanya idan ka bi ta za ni iya cewa kana iya shiga goma, wallahi sun masallai baka samu abin da za ka ci na sati ɗaya ba a cikin gidanka sai dai wahala. Kaga kenan a wannan bangaren gaskiya kasuwanci ya samu tawaya a nan jihar Maradi baki daya. Dan ina magana ne ba jihar Maradi ba wai kasuwan mata ba. Sannan matsala ta biyu wadda muke fuskanta da ita, wadda ita matsala ce zama babba, wadda ta dabaibaye al'umman maradi ko kuma in ce al'umman nisha an yi yuyun mulki eko ta samu mu takunkuli na sama da na ƙasa kuma masu arziki na cikin ƙasar mu da na cikin garin mu kuma sun kama sun samu takunkuli bisa yadda kai oda ba kayan su cikin mangazoji amma daga ranar da aka kude ta zuwa yanzu shinkafa dan buhuwan ganin shinkafa da san an ƙara mai kudin da suka jikka biyar menene wannan
an ce akai miki dole ana kawo mata dole ita kasuwa gashi lokacin kaka lokacin da ya kamata a ce ana hada-hada ana jin dadi amma kuma ana cikin takunkumi kayan suna zuwa yanda ya kamata koko dai sai adda
wallahi sai adda zanta a cewa kaya suna zuwa yadda aka saba wannan dun mutumin da ya hodi ma ƙarya yake kira na ga ƴan kasuwa da wannan gwamnati ta samu wanda take da awa adalci take yin magana cewa mai tausayin talakawa ne mu dai a jihar Maradi muna roƙo ga wannan gwamnati a kama makananan ƴan kasuwa dan mi dan su rika jin dadin gudanar da mu'amalar su yau da kullum wallahi kai yunwa ta kashe mu
dami dami ya canza a cikin wannan kasuwa taka kai ne shugaba kuma kana jin koke-koki menene yake shigowa wanda yanzu ya daina shigowa ko kuma menene ya hanbari kafin ka ba mu dama mu shiga mu tattauna da ƴan kasuwa wanda mafi yawanci mata ne ana ce mata kasuwan mata
wallahi tallahi Malam Matar babu wani abu wanda bai canza ba wallahi babu baka da wani abu wanda bai canza ba masara ce ka auna kafin a yi mulki masara nawa take masara ba ta wuce ba a lokacin da aka yi mulki ba ta wuce 30 ba kai ba ta ira mai 30 ba amma sai da masara ta kama ta hiya sai ta kai masara jikka 45 kiyan masara ka lokacin da aka yi mulki tana 120 sai ta kai jikka 20 ina magana sauki ga talaka shinkafa wannan tana dala 110 da karbo sai ta kai 130 ina magana sauki ga talaka dan sai ba yadda za a yi matsayin mutumi kawai yana mai tausayi
wannan kasuwa ta mata madogara ce ga matan da mazajen su suka rasu da ma waɗanda suke da auren har suke kulawa da iyalai wanda mazansa ba su da ƙarfi za a iya cewa wannan cikas ɗin in ya ci gaba da tahiya wannan kasuwa za a iya cewa abubuwa da yawa za su koma baya
a dama fil azal ita wannan kasuwar tamu wanda ake cewa kasuwar mata a dama mafi yawan majority ɗin mutanen matan waɗanda ke zuwa suna gudanar da kasuwancin su dama fil azal shugan kan sama rayu ne menene ake cewa maraya mace wadda ba ta da miji ba ta da mai taimaka mata ba ta da mai taimaka mata ba ta da magaji ba ta da wata uwa mai taimaka mata ai kaga ta zama maraya ne a matsayin ta na wadda take mai rauni to wannan rauni da ke da kai wanda ke da kai tare da su mata kaga shi kanta abin dubawa ne to sai ga mazajen su sun mutu kuma sun bar su da yara wata sai ka same tana da yaro uku hudu biyar shida har mai goma akwai kuma babu wani mai iya taimakawa ko cikin dangi ya rage wannan zai su in suka zo kana gani idan mai ce yi za ka rika yanzu ba wata mace tanga tana kana kallo da tana tayo sai ya tarkanta in ta tashi sai da ta wata ta sai dan garin rogonta wata sai dan kilin shinkawa wata sai dan wake dan saboda je ta gudanar da wannan mu'amala tare da wannan malayan
ka kawo ta sai da su ne za ta profite ta juya da
shi ne za ta juyawa ta samu abinda za ta ciyar da su wa'annan yaran dan mi dan in ba ta yi wannan din ba to za su taru su mutu ko kuma su koma sata ko ta'addanci ko makamancin wannan ko kuma wata hanya ta badala a sha Allah ya sauke da ba a fata amma wannan tsohuwar da suke cikin kasuwa wannan tana gudanar da mu'amalar su yana rage musu radadi yana rage musu tashin hankali yana rage musu talauci yana rage musu fatara yana kwantar musu da hankalin su inda duk in sun zo suna samun dan abin da za su ciyar da iyalan nan nasu saboda mafi yawa taimako yayi karanci ga waɗanda suke da halin yin taimako
ka ba mu dama mu tattauna da matan kasuwa
nan babu da shi yanzu za mu tashi mu je a tattauna da waɗannan mata na kasuwa mata domin su ma su faɗi ra'ayin su da kuma abin da bakin mai ita insha Allah ya uwa wa ka bakin mai ita haidai
ko ga mu masu sauraron Amerika sunan ku
a na dai sa kai suna na
to menene za ku cewa game da wannan kasuwa
gaskiya muna ƴan sai dan mu haka dai na mu na mata wasu ƴan zannuwa wasu ƴan kwanoni haka yan hijabbai su ne da yanke sai da yan tabarin
za a yi cewa ana samu
ne ana samu tun da dai ga rai ga lahiya kuma a samu na abinci to amma ba kamar da ba da dai abin ya hita hiya
ya kawo canji
to abin da ya kawo canji yanayin lokaci ko
kuna zuwa Jibiya ko ka sana
wallahi ina zuwa amma na kai shekara ma biyu
ne yasa kuka kaurace mu
wallahi ni dai ba kuran kuyi saboda annan mutane
eh
tsoran yawa tsoran su ka aje a nuna ka biyan ka sita kuka da shi ko
yanzu sako ake badawa
ka wallahi eh sako ne kawai iyaka in na buga mishi wanda ke din kuma ni hijabai da abin ga din kuma ba masu mota su kawo min kuma na fata ubangiji Allah sa wanga canji da aka yi ubangiji Allah kawo saukin abin duk komai ya koma mu daidai
sunana Mansur Sani daga nan jihar Maradi nake cewa mu kasance lafiya da ku ga masu sauraron Amerika sunan ku
a na dai sa kai suna na
to menene za ku cewa game da wannan kasuwa
gaskiya muna ɗan sai dai sai dan haka dai na mu na mata wasu ɗan zannuwa wasu ɗan kwanoni haka ɗan hijabbai an su ne da muke sai da ɗan tabarin
to za a yi cewa ana samu
eh ana samu tunda dai ga rai ga lahiya kuma a samu na abinci to amma ba kamar da ba da dai abin ya hita hiya
ya kawo canji
ko abin da ya kawo canji yanayin lokaci ko
kuna zuwa Jibiya ko ka sana
wallahi ina zuwa amma na kai shekara ma biyu
ne yasa kuka tsaurace mu
wallahi ni dai ba kullun koyi saboda annan mutane
eh
horan yawa horan ka aje a nuna ka eh biyan ka tsita kuka da shi koyi
yanzu sako ake badawa
ka wallahi eh sako ne kawai iyaka inna buga mishi wanda ke dinko mini hijabai da abin ga ya dinko ya ba masu mota su kawo min kuma na fata ubangiji Allah sawan ga canji da aka yi ubangiji Allah kawo saukin aba duk komai ya koma mu daidai
shirin bi ne Hausa kasuwa akai
masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
barkamu da warhaka ina son wannan lokaci da yi magana akan zumunta ayar Allah ta ce muna zumunta da junanmu wato ina kai rayuwa ina kai jin dadi ina kai alheri wanda yake tsakanin dan adam da Allah shi ne zumunci a zaman radda zama gidan rahama gidan gobe gidan hutawa abin da yin zaman da muhimmanci duka shine zumunci to aya take idan baka yi zumunci tare da dan uwanka wanda kake gani ba baya da za ka yi zumunci tare da Allah mahalicci wanda baka ganin sa inda zumunci zai fara ne tsakanin mu da ni mu da yan uwan mu ni da kai kai da wancan wato dai a rayuwa dai inda muke ko tare da wa muke ko tare da wazani ba abin da yake muhimmanci ga gaban Allah mahalicci kamar a zauna cikin salama a zauna cikin zumunci idan ana zumunci da Allah ya zama wajibi ne a zumunci da dan uwa in ana zumunci da dan uwa ana so a zumunci da dan uwa mutum sai ya zama an nufa a zumunci da mahalicci kenan wato wannan kalma zumunci ta shafi zaman duniya ta shafi gaba aka gama zaman duniya ka shafi zama tsakanin mutum da dan uwansa mutum ka shafi zama tsakanin mutum da mahaliccinsa to dan uwa na Allah madaukakin sarki abin da ya ban mana a duk wanda ya fi daraja shi ne zumunci inda zaman duniya har ya zuwa ranar da za a koma makoma abin da yake da muhimmanci shi ne zumunci zumunci ya shafi dukkan rayuwa idan ka ina son faɗi mana yan uwana abin da Allah yake so mahaliccin mu shi ne zumunci
madalla yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki
jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar Hukumar Lafiya ta Duniya ta ware watan Oktoba na kowace shekara a matsayin wata na wayar da kan jama'a game da cutar kansa ko daji ko kuma sankara kamar yadda wasu ke kira musamman sankarar mama domin faɗakar da al'umma game da cutar nan ɗaukar matakan kariya hakan yasa shirin Lafiya uwar jiki na wannan mako ya tattauna da Dr. Khalid Sunusi Kani na asibitin ƙwararru da ke Yola don jin irin daji da tafi addabar mutane a Najeriya da kuma sanin ko wayar da kan mutane da ake yi a wannan watan yana tasiri ko akasin haka likita gare ka
an fara wayar da kan al'umma tun shekarar 1985 a kasar Amurka aka fara gudanar da irin wannan taro akwai kungiya ta wato mutane da suke nuna rajin kare haƙƙi na dan adam da wayar musu da kai akan harkar cutar kansa ko wace ilimi ma ana kiranta da American Cancer Society da sauransu sauran kuma kungiyoyi suka hada karfi da karfi aka fara dabbaka wayar da kan al'umma da ilmantar da su akan harkar kansa musamman kansa ta mama a fadin duniya gabaki daya kansa wacce aka fi gani wacce kuma tafi yawa kuma tafi tasiri da cutar da bil'adama shine kansar sankarar mama a kalla ba kasar ba a duk shekara akan samu mutane sama da miliyan 2 da suke kamuwa da wannan cuta hukumar lafiya ta duniya ta tabbatar da wannan kididdiga a shekara ta 2020 amma wannan cuta ta kansa musamman ta bangaren mama an fi samun ta a kasashe wanda suke da ci gaba wanda a turance ake kira da developed countries to amma hakan ba shine yake nuna cewa wannan cuta ta sankarar mama ba ta kawo illa a irin kasashe irin namu kamar Najeriya a da zamanin baya wannan kasa ta mu bincike ya nuna cewa ba a fiye samun wannan matsala ta sankarar mama ba amma saboda waɗansu abubuwa da suke faruwa na ɗabi'a ta ɗan adam da take canja abinda muke kira da lifestyle wato da kamar abubuwan ci gaba na wayewa da suke zuwon mana wannan kansa ta mama a yanzu haka tana nan tana ta fama tana ƙara yawa a tsakanin mata da suke wannan ƙasa ta mu ta Najeriya dukkan soshin da muke da su kala kala mu ma a nan Najeriya kansar mama ita ce ta gaba gaba wacce tafi kowace yawa da kuma illa a kalla ba kasar ba a cikin waɗannan kansoshi gaba daya idan kika hade su sama da kaso 23 zaki ga cewa mafi yawanci wannan kansa ta bata wato mama ita ce ta dauke kaso mafi tsoka to kin ga ba abu ne da ya kamata a ce al'umma su yi wasa da sanin ilimi na menene wannan cuta ba ya kamata su santa su san yanda za su kare kansu su san kuma menene abubuwan da kan kawo wannan cuta a jikinsu
to likita kamar menene ma ya kamata mutane su sani game da ita wannan cuta ta daji ko kansa
ba iyaka kansar sankarar mama ba kowace iriyar kansa abin da ya kan faru shine kamar haka da akwai kamar hayayyafa da kwayoyin halitta sukan yi a jikin bil'adama to amma da akwai wani abu da muke kira da natural cell death wannan mutuwa da kwayoyin halitta sukan yi a jikin dan adam wannan a ɗabi'ance suke a al'adance suke idan aka hayayyafu waɗannan kwayoyin halitta na kowane bangare na bil'adama da akwai waɗanda za su mutu sannan kuma jiki ya fitar da su to amma idan aka samu matsala ta ciyan daji ko wacce iriya ce abin da yake faruwa shine wannan kwayoyin halittar ne suke hayayyafa ba tare da tsari ba wanda zai zamanto cewa sun wuce tsari na ɗabi'a to shine yakan kawo wannan cutar kansa ko ta mama ko ta bakin mahaifa da dai sauransu to mu dan buɗa kaɗan akan kansar sankarar mama abinda ake nufi da wannan cuta shine mama ne yakan samu wannan matsala ta hayayyafa na ƴaƴa a cikin wannan mama shi isa zaki ga wannan mama ya canja kama ya zama katutu so da akwai abubuwa da yawa da sukan kawo wannan cuta ta wato kansar sankarar mama akan iya gadatta daga dangi sannan wannan cuta takan iya kama mutanen da suke kamar shaye-shaye sannan wannan cuta takan kama mutane waɗanda suke da kiba matuƙa kwarai da gaske wanda shi ma yana ɗaya daga cikin abin da muke da risk factors bincike ya tabbatar da cewa mutanen da suke ta'ammali da giya su ma za su iya kamuwa da ita bincike ya tabbatar da cewa mata waɗanda ba sa shayar da ƙananan yara wato jariransu da akwai yiwuwa za su iya kamuwa da wannan cuta ya zama wajibi al'umma su gujewa waɗansu abubuwa kenan da za su iya kawo musu wannan matsala uwa uba da akwai abin da muke kira da radiation wato waɗansu sinadarai ne da suke fitowa daga jikin wayoyi na wuta irin su high tension da sauran irin su transformer da sauran irin wajen da ake ta'ammali da injina na irin x-ray ultrasound scan a asibitittukan mu da sauransu idan mata sukan je kusa da irin waɗannan abubuwa su ma za su iya kamuwa da irin wannan cuta
shin akwai wani ci gaba da aka samu wajen wayar da kan jama'a game da cutar kansa musamman a Najeriya
da akwai ci gaba saboda a duk shekara akan samu yawan kungiyoyi daban-daban da gwamnati da sauran 'yan jaridu da suke taimakawa wajen ya yada wato ilimi akan yanda al'umma za su gane wannan cuta ta kansa ta mama da sauran kansosi da muke da su. Mutane suna ƙara sanin ilimin, suna sanin menene abin da yake kawo, kuma suna sanin menene abin da za su yi su guji waɗannan cututtuka. To amma duk da haka, hakika bincike abin da ya nuna shine saboda samun ci gaba na wayewa da mutane suka yi, to wannan cuta ta sankarar mama, breast cancer kenan, tana karuwa ne a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya. Zaki samu mutane da yawa suna yin ta'ammali da wannan taba sigari, mutane da yawa suna ta'ammali da irin giya da sauransu. Wayewa ta zo mana da mata ba sa son shayar da kananan yara, wanda a yanzu akan tunanin kiba wato ado ce da jin dadi. To irin waɗannan abubuwa na wato wayewa na zamani suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke rura wuta na wannan cuta na sankarar mama, har da ma sauran kansoshi.
To daga ƙarshe likita, wace shawara kake da ga mutane da kuma masu fama da wannan cuta ta daji?
Ya zama wajibi mutane su kauracewa yawan shan taba sigari, sannan kuma mutane waɗanda suke da kiba da jiki sosai su tabbata cewa suna motsa jikinsu wajen ganin cewa sun rage wannan kiba tasu, da kuma rage cin abincin da zai ƙara musu wannan nauyi. Al'umma su guji ta'ammali da ita kamar giya. Ya zama wajibi iyaye mata idan sun haifi yara su dinga shayar da su mama matukar shayarwa, domin cewa wannan abu yana taimakawa iyaye mata wajen raguwar kamuwa da wannan cuta ta kansa ta mama kenan. Mutane musamman iyayenmu mata su rage zuwa wajen da yake kamar high tension ne, inda wuta take wucewa, shi isa ma ko a hukumance ba a so a yi gine-ginen gidaje a irin waɗannan wajaje. Ma'aikatan asibiti wanda suke aiki kusa da inda ake kamar su x-ray da dai sauransu, ya zama wajibi su dinga amfani da kayan da za su kare su daga samun saduwa da waɗannan abubuwa da suka fito daga waɗannan injina. Iyayenmu mata su san cewa da akwai abin da mukan kira da self breast examination, yanda mace za ta dinga duba mamanta da kanta. Ta dalilin yin haka ne za ta iya gane wani bambanci da kan faru idan akwai wannan cuta a jikinsu. Alal misali, za ta iya ganin wannan mama nata wani waje ya loba, wani waje ya yi tauri. Wata rana za ta iya ganin fatar maman ta yi wani kaushi-kaushi kamar bayan wato lemo. Za ta iya ganin wani lokaci a kan wannan ɗan kullutin da muke kira da nipple yana fitar da wani ruwa-ruwa. Duk irin waɗannan alamomi ne da idan mace tana lura da wannan mama nata tana taɓawa za ta samu wannan canjin. Tana samun wannan canjin, za ta yi sauri ta garzaya zuwa asibiti, domin ta je ta ga likitanta, sannan kuma a yi sauri a ɗauki matakin da ya dace. A kullum muna faɗa wa mutane ba ma a iyaka wannan kansa ta mama ba, har da sauran cututtuka ma gabaki daya. Yayin da ɗan adam ya je asibiti da wuri, yakan taimaka wa kansa, sannan kuma ya taimaka wa ma'aikatan lafiya da za su ɗauki gabarar duba wannan lafiya tashi. Gwamnati ita ma ya zama wajibi ta ci gaba da bunƙasa wannan tsari na wayar da kan mutane, da fito da waɗansu dokoki waɗanda za su inganta lafiyar al'umma, musamman ta ɓangaren ganin cewa ya za a kawo ƙarshen wannan cuta ta kansa.
Da haka muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, Dr. Khalid Sunusi Gani, sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu kasance lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Mayaga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato boahausa.com ko kuma sashin hausa.com, ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter, domin sauraron shirye-shiryenmu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin hausa@boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta da shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku, auni lafiya.